أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan daya watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 wanda yazo daidai da 13 ga watan 9 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasadin mu na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannu ta'amul baina zawjayn na fadilati Sheikh Al-Qari Al-Muzawwid Muhammad Siddiq al-Minshawi rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya gafartawa malam Muhammad Siddiq al-Minshawi idan ba a manta ba mun gama babi da yake magana akan tazayyin li zawjatika ko tazayyan li zawjatika wato kayi wa matarka ado da kwalliya mun kawo kissar wasu bayin Allah dangane da yadda suka kai ko matan suka kai karar su gurin sayyidina Umar da kuma wani daga cikin ainihin wato malamai wanda ake kiransa al-Imam Ma'an Ma'anu to yau za mu tashi akrim ahla zawjatika ka karrama ka mutunta iyalan matarka kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alqur'ani yake cewa fankihuhunna bi idni ahlihinna wato ku aure su da izinin iyalansu da izinin iyayensu da izinin mahaifansu wannan sai ya nuna kai tsaye ashe ya mace ba ta iya aurar da kanta haka siddan sai idan iyayenta sun amince sun tsaya akan lamarin aurenta kamar yadda kuma wannan ya nuna mana kan cewa bai yiwuwa kawai daga ka ga mace a kwararo kawai ka ce kana son ta shikenan kuma ka dauke ta ka tafi da ita labudda sai ka nemi izinin iyayenta kuma an zo an yi siga an yi sadaki an zo da shaidu da wali da wakili ko kuma da kai kanka sannan a daura aure to a lokaci guda kuma wannan sai yake nuna ashe akwai wani mutunci na musamman da ya kamata ka dinga bawa iyalan matarka kamar yadda zamu zo mu ji kissoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu magabata yadda suke mutunta iyayen matansu amma yau an waye gari zamani ya zo mana da wasu abubuwa na barkanci da abubuwa na rashin mutunci wanda zaka ga ana ta taburza ana ainihin wato diban kwaitara tsinana tsakanin iyalan mata da mijinta har ma a wani lokaci idan abu ya zo da tsautsayi a kai ga zuwa hukuma a je zuwa ga kotu inda zaki bude gidajen rediyoyi domin jin wasu shirye-shirye kya ji cewa ana batarnaka tsakanin iyayen mata da kuma ainihin wato miji to wajibi ne kowa ya mutunta dan uwan shi domin kowa akwai abin da yayi wa dan uwansa su dai iyayen mata sun gama maka mutunci da suka haifi ya suka yi tarbiyyarta suka kuma kula da rayuwarta har ka ganta kace kana so sun gama ma komai kuma suka bincika suka gaba ka da matsalar da zasu hana ka suka yadda suka aura ma ita to a lokaci guda su ma kuma iyayen su gane tunda ba su zasu zauna da matan nan ba dole aurar da ita zasu yi to duk mutumin da yazo ya gana ka yace yana so to masoyinka ne ba magiyinka bane ya kamata ka bashi dukkanin mutunci duk abin da ya nemi kwabewa to a zauna ayi sulhu Allah yace was-sulhu khairun sulhu alheri ne wa ukhdirat al-anfus shu bai dace a dinga samun rikita tsakanin ma'aurata da iyayen su ba ba daidai bane magabata ba haka suka yi mu'amala ko kuma suka rayu ba yana da kyau mu kula da wannan to malam yace inna ikrama aqariba zawjatika lalle karrama makusantan matarka wa hatiramihim da kuma ba su alfarmarsu da mutunta su juz'un min ikramika li zawjatika wani bangare ne daga cikin karrama matarka mata idan tana da hankali duk mijin da ke cin zarafin iyayenta to ba abokin zamanta bane haka miji idan yana da hankali duk matar da take cin zarafin iyayen shi to ba abokin zaman shi bane kai ba iyaye ba ko yayanki ne yayanki kai yayan ma ko da ba shakiki ba li abbi ko li ummi wanda kuka hada uwa daya ko wanda kuka hada uba daya in kin ga mijinki zai ci zarafin shi bai kamata ki bar shi ba kuma idan abu ya kai cewa ba zai daina ba lalle ya kudurta sai ya ci zarafin shi to kiji cewa kina iya rabuwa da shi akan wannan wannan yana daga cikin mutuncin mace da girmanta amma wallahi kaga wata kawai saboda ta ce in ba wani ba sai kwata ko in ba wani ba sai rijiya ko wata ma hukaciyar ma ta ce in ba wani ba sai wutar jahannama wallahi tallahi haka aka samu wata ce in dai ba za ta aure wani to a wullata a wuta kawai saboda ba ta san wuta ba akan wannan saurayin ko akan wannan mijin za ta iya cin zarafin babanta za ta iya cin zarafin mijinta abinan uwarta za ta iya cin zarafin yayunta da danginta da kowa kifa a sama ya tsince ta da kashinta da fitsarinta da pampas dinta da kudin makarantanta da bulumbotinta da kuma kayan sanyinta da duk wata rayuwarta da tuwanta da masararta da shinkafanta da ruwan shanta kaf gaba daya tsawon shekara 20 din nan wannan mijin bai san yadda aka yi ta zo wannan lokacin ba haka ne ko ba haka ba yanzu ne ya ganta yar dumaduma ya ganta yar dumurmur sai zo ya ce to yana son ta ita kuma sai ta ce to in ba shi ba to duk duniya kowa mutumin banza ne har da uwarta da ubanta al'ana yanzu shi yasa galibi zaki ga aure baya albarka saboda duk matar da sanda ta wulakanta iyayenta sannan ta auri miji to ta yi nadama kwa na gaya miki wallahi tallahi sai ta yi nadama ki yi hakuri gare ki nemi rarrashi da lumana da kuka da zubar da hawaye har iyayenki su yarda su amince su baki dama ki auri mutum da ki ce zaki bi su da tsiwa da tashin hankali da zagi da zuwa kina gulmar su kina faɗin maganganun banza a kansu to saboda haka miji idan na kirki ne to ya mutunta iyayen wato matar shi haka mata in ta kirki ce ta mutunta iyayen mijinta wallahi duk wanda ya kuskura ya ci mutuncin iyayen matar shi wallahi aurensa ba zai yi albarka ba haka kuma duk matar da ta ci mutuncin iyayenta wai dan mijinta wallahi wallahi aurenta ba zai albarka ba ku ji wannan da kyau saboda haka irin wannan rikita-rikita kaji ana kotu kaji ana sulhu kaji ana kaza ka rasa ma'anarsa ka rasa menene ya jawo wannan rikicin wannan abin yana daga cikin abin da ake ainihin wato samun matsala da shi a cikin da haka ku ji tsoron Allah ku daina Allah ya shirye da mu da haka yake cewa lallai yana daga cikin karramawarka ga matarka da haka yace faj'al min abiha aballaka in kana da hankali to ka sanya baban matarka ya zamanto babanka wa min ummiha umman laka in kana da tunani mayar da mahaifiyar matarka mahaifiyarka wa min akhiha akhan laka idan kana da tunani to ka maida yayan matarka yayanka ko kanin muta matarka kaninka ko babban matarka babbanka wa min ukhtiha ukhtan laka kamar da kanwarta ta zama kanwa gare ka ko addarta ko yayarta ta zama yaya ko adda gare ka wa bidhalika da wannan ne tadumul mahabbatu bainakuma za a samu dawamar kauna da soyayya tsakaninku idan har aka samu iya kana mutunta iyayen matarka kana mutunta yan uwanta kana mutunta danginta to zaka samu kauna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana zaune ba wai maganar iyaye ko yayu ko kanne ba shi kawayen matarsa ma yana ba su mutunci kawa wata rana annabi yana zaune a cikin sahabbai sai ga wata dattijuwa ta taho za ta wuce. Annabi sai ya tahi zumbur daga cikin sahabbai da sauri, irin yadda ka gano wani mutum mai daraja ka tahi da sauri ka je ka tarbe shi. Annabi ya tarbe ta sanda da zuwa, sanda da zuwa, ina wuni, ina gajiya, lafiya, lafiya. Ya mata jagora ta higa har cikin gidan shi, ya je ya mata shimfiɗi ta zauna, ya ga sake gaishe ta, ya sa aka kawo mata abinci, aka kawo ruwa, aka kawo komai, ya tabbatar iyalanta sun karɓe ta, iyalansa sun karɓe ta. Sannan ya ce, to amin uzuri ma abin nan Hajiya, zan koma gurin sahabbai. Ta ce, ba damuwa, Allah ya albarka, na gode, na gode. Ya tahi ya fito ya zo ya zauna da sahabbai, suna yana zama sahabbai, sai abin ya ba su mamaki. Suka ce, tunda suke ba su taba ganin Annabi ya ba wa wani dan adam karamci da mutunci irin na wannan lokacin ba. Sai suka tambaye shi, ya Rasulullahi, wannan mota mata ne haka kake rawar jiki, kake karkarwa, kake zumudi wajen tarbata? Sai ce, kanat ta'atina ayyama Khadija, kawar Khadija ce, lokacin da Khadija take da rai takan zo ta ziyarce mu. Khadija tana mutunta ta, suna mutunci, ina ganin yadda mu'amalar su take mu'amala mai kyau. To sai naga cewa na daga cikin kaunar da nake wa Khadija shine na kaunaci kawayenta na mutunta su. Ku duba, kawa ce, ba uwarta bace, ba ubanta bane, ba kanwarta bane, ba addarta bane, amma Annabi ya mutunta ta saboda kawancen da ke tsakanin su. Wannan yana daga cikin abin da yake faruwa. Kuma wallahi ki sani, ke din nan ke zaki saya wa fa iyayenki wannan mutuncin a gurin miji, domin wani zaki samu wallahi ba wai baya kaunar iyayen matarsa bane, ba kuma baya san su bane, ita yar ne ta zama yar kuka mai jawo uwar ta jifa, haka ne ko ba haka ba? Ba ta mutunta shi, ba ta masa abin da yake so, kullun yana cikin bacin rai da kunci. To wannan bakin cikin da wannan damuwar ba ma ita ba sai ya shafi hatta suwa iyayenta. Da haka ke zaki sai wannan mutuncin? Biyayyarki, da'arki, karramawarki. Wallahi jama'a, akwai wani bawan Allah, zan ba da misali da shi, na san duk duniya ba wanda ya san wannan magana daga ni sai shi, sai kuma Allah da ya sa ya kira ni ya min magana. Wannan bawan Allah ba mazaunin garin nan bane, mazaunin garin Yola ne. Ya kira ni a waya, yake faɗa min cewa yarinya yake nema. To tun yana neman sai ya ji labari kamar wasu mutane sun taɓa kwanciya da ita, sai je zauna da ita ya mata interview. To karshe sai ta tabbatar masa da cewa lallai haka ne, amma mutum ɗaya ne, don Allah ya yi haƙuri ya yafe mata. Shi kuma wato tarbiyyar ta ya gani bai taɓa ma tsammanin irin wannan yarinya, irin wannan abin zai same ta ba. Da haka sai ya ga wannan kamar wani tsautsayi ne ya faru da ita a rayuwa, na rashin samun mai nusarwa ko mai faɗakarwa har wannan abin ya faru. Da haka sai ya ce, to wallahi tun da dai mutum ɗaya ne, kuma wannan abun ga yadda kika ambata min shi, to wallahi na yafi, ba wani abu. Da haka duk duniya ba wanda ya san magana, suka ɗaura aure. Sai bayan sun yi aure, sai sake jin wasu maganganu a gefe a cikin anguwa, ai wani ma kaza, ai wani ma kaza, ai wani ma kaza. Abin sai ya dame shi, ya ji maganganu suna ta shigowa, sai ya sake zuwa sai ya zauna da ita. Ni kam maganar da kika ce min wani ne kaɗai kaza ya faru tsakanin, ina jin wasu maganganu suna fitowa, an ce wani ma kuna da hulɗa, an ce wani ma, an ce wani ma. Sai ta fashe da kuka, ta ce, tsakani da Allah ba zan munafurce ka ba, wannan maganganu duk haka suke, amma ka yi haƙuri. Ya buga mun waya yana kuka, yana neman in ba shi shawara zai rabu da wannan yarinya. sai ce amma akwai abu daya da ya dame shi ya gama ittifaki cewa zai hakura saboda an ci zarafin shi an ci mutuncin shi an munafurce shi ya hakura shi amma akwai abu daya da ya dame shi yanzu ya rasa ya zai yi da wannan abin shine yanzu yake so ya tuntube ni ya nemi shawara ta da kuma fatawa ta akai nace meye ne yace matsalar ita ce yarinyan nan tunda tazo yace dama asali nayi auren ne da nufin ina so in samu wata za ta kula min da uwata da mahaifiyata saboda ni ba mazauni bane yace billahi allazi la ilaha illa huwa tunda nake malan tunda nake da mahaifiyata ban taba samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba sai bayan da na auro yarinyan nan yace duk wata hidima da duk wani mutuntawa da duk wani karramawa babu abin da bata wa uwata har ya kai matakin da mahaifiyata ko bata rai yarinyan nan tayi za ta kira ni ta tambaye ni kai ko dai wani abu ne yake da tsakaninka da wanci yace a wallahi babu yace to kai hankali in kana so ne fushi da kai to ka taba ta yace to a nan gefe uwata bata san komai ba ni na san me ke faruwa ko me ya faru ita matata ta san me ya faru da ita ga wannan abun a tsakani malam ya zanyi nace masa ai magana ta riga ta kare ai uwa ba a bar wasa bace nace wallahi in dai za ta mutunta uwarka to kai hakuri da duk wani cin zarafin da aka yi maka wannan abu ya riga ya faru ya wuce Allah ya kiyaye gaba kuma ka kula da rayuwarta kada tana gidanka kuma ta ci gaba amma in dai tana kula da uwarka to ta gama maka komai wallahi a dalilin mahaifiyarsa ya hakuri yake zaune da yarinyar har yanzu da nake muku magana saboda tana mutunta uwar shi wannan abinda Bature yake cewa true life story ba labari ne na kanzon kurege ba labari ne wanda da ni da shi muka yi magana saboda haka mutunta iyaye yana daga cikin babban alheri da mata za ta yi ta takwaikwaye mijinta ta rike higgam in dai ta yi sa'a mijin mai hankali ne wanda yake ganin mutuncin iyayensa in kika yi laifi maza-maza ki je ki kyautata wa uwar shi sannan ki bashi hakuri shi ma idan ya nemi ɗaukar mataki a kanki uwarsa sai ta jawo miki kariya da izinin Allah saboda kin mutunta ta amma ya zama kina fada da shi sannan iyayensa ma ba sa jin daɗin zamanku da shi kuma ba kya mutunta su to lalle aurenki sunansa mai yutu macacce an gane magana da ke ku gawa sunan shi Allah ya kiyaye to shine yake cewa wa min akhiha akhan laka wa min ukhtiha ukhtan laka wa bidhalika tadumu al mahabbatu bainakuma wa yazidu qadruka fi ainiha kuma da wannan ne mutuncin ka zai karu a idan matarka idan kana mata wannan mutuncin kana mutunta iyayenta faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yasur bi ru'yati aqaribi zawjatihi kun gani ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yakan ji farin ciki bi ru'yati aqaribihi idan ya ga makusantan iyalansa sun zo kawayen matarsa idan annabi ya gansu ya kai higa cikin farin ciki fuskarsa ta dinga haske yana murmushi ba za ta yaumin wata rana ista'azanat sayyida halat bint khuwailid kun ji ko wata daga cikin mata mai suna wato halat bint khuwailid ukht ummul mu'minin khadija yar uwar kanwace ga ainihin wato uwar mu'minina na khadija bint khuwailid radiyallahu anhuma dukan su Allah ya kara musu yarda ta nemi izini fi dukhuli za ta higo cikin gidan manzon Allah alan nabi sallallahu alaihi wasallam fa arafaha annabi yana ganin ta sai ya gane wannan ai kanwar khadija ne fatahallala wajhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzon Allah ta koma tana sheki tana walwali yana murmushi yana dariya wan sharaha sadruhu kirjin annabi ya bude yayi dadi ma'ana zuciyarsa ta yi dadi ya ji dadi farhan biha yana farin ciki da zuwan wannan kanwa ta matarsa ko yar uwar matarsa li'annaha tudhakkiruhu bi khadija saboda idan ya ganta yakan tuna da matarsa Khadija. A wata riwaya an ce suna kama da Khadija. Kun san haka Allah yake, sai kai kaga wasu ƴan mata guda biyu ko samari guda biyu a gida, idan kaga wan sai ka dauka kanin ne, haka ne ko ba haka ba? Ko an kaga kanin sai ka dauka wan ne? Haka nan ma akan samu ƴan mata ka gansu guda biyu a gida, in kaga kanwar sai ka dauka addar ne, ko an kaga addar sai ka dauka kanwar ne? To an ce kamanni suke sosai. Wannan yasa Annabi yana ganinta, yana ganin halatu, sai ya dauka ma Khadija ce kawai, saboda tsabar yadda suke kama. To abin yana burge, yana jin dadi idan ya ganta, radiyallahu anha. Allah kara wa khalatu yadda. To kun ga wannan ya nuna Annabi yakan ji farin ciki da jin dadi idan ya ga ƴan uwan matar shi. To ke idan kin ga kanin mijinki kina mutunta shi? In kin ga yayan mijinki kina mutunta shi? In kin ga matar yayan mijinki kina mutunta ta? In kin ga babban mijinki ko kawun shi kina mutunta shi? In har dan arziki ne, to wallahi wannan mutuncin da kike ba su, shi yake kara masa mutunci a idanki, yake kara miki mutunci a idansa. Haka ke ma in yana mutunta ƴan uwanki, to wannan abu yana kara masa mutunci a idanki. To amma in kika ga mata ba ruwanta da irin waɗannan abubuwan, to tana da matsala, tana da damuwa. Allah yayi. Thumma qala, Annabi sai ya yi mata addu'a, yace Allahumma halatu bint Khuwailid, ya Allah ga Halatu ƴar Khuwailid ta kawo mana ziyara, Allah kai mata albarka. Yayi mata addu'a. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na 2437. Manzon Allah yayi wa ƴar uwar matar shi addu'a, saboda ya ji dadin ganinta, ya ji dadin ziyararta, ya ji dadin zama da wato ƴar uwar su Khadija. Kuma kamar yadda na faɗa muku, wallahi dole ne mata ta zauna da miji lafiya, dan mijin ya zamanto yana da mutuntawa ga ƴan uwanta. Rashin mutunta miji yake sa miji ya dinga jin haushin ƴan uwanta. Kai a wani lokaci ma idan an samu mutum mai yawan maganganu, yace wannan tarbiyyar ba daga gidan nan kika dauke ta ba, sai dai in a gurin uwarki kika dauko wannan tarbiyyar. Kin ga ya zagi uwarki kenan, haka ne ko ba haka ba? Ko yace wannan bakin halin naki daga gurin dattiri kika dauko, kin ga ya zagi babanku kai tsaye? To ashe kenan yin mu'amala da mutum ko miji mai kyau sai wa iyaye meye ne? Mutunci. Domin daga kin yi abin kirki za a ce Allahu akbar, Allah ya saka wanta da alheri, ta iya tarbiyya. Haka kina yin bus, an san bus aiko abun banza, shirme, hayaniya, daga kin yi bus sai a ce a'udhu billahi, albasa ba ta halin ruwa ba. Allah ya kiyaye. Su wance kuma an yi asara kuɗin tara, ai ta bakar magana da habaiti da waye, kuma duk yana komawa kan iyayenki ne. To kin ga ashe ana saya wa iyaye mutunci ta hanyar mu'amala da miji mai kyau, da mutane, da mu'amala da mutane mai kyau, dan a yabi iyayenki, a sa musu albarka, a ce sun iya riko, sun iya tarbiyya. To ke kuma a lokaci guda za su dinga saka miki albarka, cewa wanda kina ja mana alheri, kina ja mana yabo, kina ja mana addu'o'in alheri. Kya ga mutun ya tafi ya je yana wa mahaifiyarki godiya saboda wani abin da kika yi masa, sai ya je ba ke zai gode ba, sai tafi gurin mahaifiyarki. Ana samun haka ko ba a samu? To wallahi mun zo mu yi godiya ne. Mahaifiyar ta ce to lafiya, me ya faru, me ya kuma ne miki wance? Ce a ba wallahi ba ke ba ce, wallahi wance ne, wallahi ba mu da lafiya muna asibiti. Waya kawai na gaya mana, buga mata waya na ce mata ba mu da lafiya muna asibiti, an kwantar da ɗana wani kawai ta ji ba za ta iya zama ba, ta taso kuma da ta tashi ma ta taho mana har da ₦500, wallahi ta kawo mana. Shi ne na ce da Allah bari in zo, da Allah ne miki godiya. Mahaifiyarki za ta ji daɗi kin je kin ziyarce su, kin musu iya abin da Allah ya hore miki na alheri. Amma ki kwatanta idan da baƙunta suka zo sai kika ci mutuncinsu, kika tozarta su, kika yi musu ba daɗi, ba za su je su gaya mahaifiyarki ba, don ba a faɗin abin sharri. Amma kuma za su yi ta maganganu mara daɗi a kansu, cewa ba su iya tarbiyya ba. Allah ya yi. وقال احد الحكماء ينصح ابنه, wani daga cikin masu hikima yana yi wa ɗansa nasiha, yana cewa ahabba himataka wa himaka wa ahlu imra'atika tuhibbuka, kayi kokari ka so wato dangin ka da kuma dangin matarka ka kuma mutunta su, su ma iyayen matarka ko matarka za su so ka za kuma su mutunta ka. Wato ahabba himataka wa himaka wa ahlu imra'atika, ka kiyaye mutuncin kanka da mutuncin waɗanda suke kusa da kai da iyalan matarka. Tuhibbuka imra'atuka, matarka za ta so ka, wa tazidu fi nazariha, kuma za ka samu ƙarin daraja a cikin idanunta. Idan ka mutunta su ka karrama su, za ta kaunace ka kuma za ka samu ƙarin daraja da kima akan idanta. Tazawwaja ahadul umara, wani daga cikin gwamnoni na magabata ya yi aure, bintu rajulin faqir, ya auri yar wani mutum talaka, gwamna ne shi amma sai ya auri wato yar talaka. Na fata an fahimta. Ya auri yar talaka li jamaliha wa diniha, saboda yarinyar tana da addini kuma kyakkyawa ce, ga kyau, to kyan ko ba na dan maciji ba, ga addini, an gane. Fa kullama ra'a al-amiru walida zawjatihi, duk lokacin da shi wannan gwamna ya ga mahaifin wannan wannan mata tasa, asra'a ilayhi, sai yayi gaugawa, wa anaqahu wa qabbala ra'sahu, sai yaje ya gaishe shi, ya sumbanci kayin shi, ya rungume shi, ya sumbanci kayin shi, yana jin dadin sa. An gane magana da kyau ko? Faqila lahu, sai aka tambaye shi aka ce masa, kaifa tafa'alu hadha wa anta amiru, yaya kana haka kana zubarwa da kanka kima, kana zuwa ka je ka rungumi kan talaka, ka rungume shi, kana sumbantansa talaka irin wannan. Faqala, sai wannan gwamna yace, li ya'zuma qadruhu fi aini abna'i, idan ne masa haka to ƴaƴana za su ganshi da mutunci. Haka ne ko ba haka ba? A ko kai ne yanzu ko a social network aka dora kuna gaisawa da gwamna, ce kai ashe waɗannan ya girma fa da gwamna suke gaisawa, haka ne ko ba haka ba? Yace to ina yi masa haka ne saboda ƴaƴana su ga girman shi. Fa ya'zuma qadra ummihim fi qulubihim, wannan kuma sai ya sa girman uwarsu ya girma, wato mahaifiyarsu ta samu girman daraja akan idanunsu. Kun fahimci maganar da kyau ko? Yana haka ne dan su ƴaƴansa su mutunta ba kakansu, ita kuma mahaifiyarsu ta samu mutunci a gurinsu, saboda a matsayinsa na gwamna ga irin darajar da yake ba su. Na fata kuna fahimta. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya kula da shi, ya gane, ya kuma yi aiki da shi a matsayin darasi, ya kuma matsayin ainihin wato abin dubawa. Wannan shine babi da ya zo ƙarshe na karrama iyalan mata kai tsaye, kuma za mu shiga babi na gaba. Shine babi zai magana akan la ta'kul mahara zawjatika, karka cinye sadakin matarka. Akwai masu aure su hana sadaki, ko kuma su yi aure su kwace sadakin. An zo an yi wani kes a gabana kwanakin baya, mutum ne ya auri wata yarinya, bazawara ce haka, ya aure ta da nufin cewa kun san ya halatta a musulunci a daura aure a ambaci sadaki amma ba a biya ba. Shi yasa za ku jin an zo sai a ce lakadan ba ajalan ba, ko ma'ana a hannu ba bashi ba. Duk da cewa larabcin ma ba haka bane, an hasa hausa a ciki, hakan nan da waye ne? To amma dai haka dai aka dauka ake fada. Ina fata an fahimta. To sai ya aure ta, ya ambata mata sadaki naira 25,000, amma ba shi da kuɗi, amma zai bata wannan, tace ta amince. To musulunci ya yarda ana iya ɗaura aure a haka, in ya so daga baya a biya. To abin mamaki, suka yi shekara huɗu, ƴaƴansu uku, wallahi bai biya sadakin ba, kuma daga ƙarshe ya zo ya sake ta. Shi ne ta kawo kuka, ita ba maganar mai da ita bane ya dame ta, yanzu abin da ya dame ta shine aure aka yi aka ambata sadaki amma ba a biya ba, kullun in ta masa magana sai ya ce masara ta hana hidiya, ana ta sayan masara wa yake ta sadaki, kullun ta yi masa magana abin da yake faɗa kenan. To har daga ƙarshe rikici ya shiga tsakani, aure ya mutu. To yanzu ta dawo ga ƴaƴa guda uku amma da auren da ba a biya sadakin ba, yanzu ya za a yi? Yanzu ce a ji a ritsa shi kawai ya biya yi, ha? Haka ake yi? Ya je ya biya. To aka zo dai aka ritsa shi, kuɗi ya gagara fita, ƙarshe dai sanda wani ya biya mishi. Saboda idan ba a biya wannan sadakin ba, to yanzu an ba wa malamai aiki, me matsayin waɗannan ƴaƴan? ƴaƴan ta gaban Fatiha ne, to fa an musu Fatiha, ko ba haka bane? Kun ga ba ta gaban mana gaban Fatiha bane, ko kuma ƴaƴan me ne? Don haka an fa wa malamai aiki, an dinga bincike, ana neman mai hukunci. Yanzu muƙaddara inda mijin ya mutu bai biya sadakin ba, ya za a yi? Kun ga akwai damuwa. To shi yasa wani lokaci irin wannan kisa-kisan suna nan, ku ba za ku sani ba. Mutum zai auri mata ya yi alƙawarin abu musamman sadaki sai ya hana, in wani abu ne daban na cewa za ka bata kuɗi ta gyara kujeru ko ta gyara waye sai baka biya ba, wannan da sauki bai shafi zaman ku na aure ba. Amma abin da ya shafi haƙƙin Allah wanda Allah ya ambata, dole ne shi an biya shi wannan. Kun gane magana da kyau ko? To shine qala ta'ala, Allah yace wa atun nisaa sadaqatuhunna nihla, ku ba wa mata sadakin su halal mai ainihin wato dadi a gare su. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan, in sun dadada muku rai da wani abu daga cikin sa, fa kuluhu hani'an mari'a, ku ci wannan abin da suka dadada muku rai da shi, yana mai dadi, yana mai saukin wucewa a makogaro, shine hani'an mari'a. An gane ko? Abinda wannan aya take nufi, Allah yana umarci ni ne cewa a bawa mata sadaki, wannan halal ne, tabbas dole ne, ba maganar cewa an saurara ma kowaye kai ko mai talaucin ka ka bada sadaki, sai dai kawai abin yana da alaka da in kana da hali ka bada mai yawa babu laifi, idan baka da hali ka bada daidai abin da Allah ya hore ma. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. To amma dai sadaki dole ne, wannan wajibi ne. To amma Allah ya ce idan sun dadada muku rai da wani abu daga cikin sa, to ku ci kuna masu zaman lafiya da kwanciyar hankali. To me wannan magana take nufi? Abinda wannan magana take nufi, zai iya yiwuwa ka zo auren mata sai ta ga cewa lalle baka da karfi, an yi maganar sadaki a ji cewa babu sadaki, a yi ta samun matsaloli. Ina fata an fahimta. To idan misali irin wannan ta faru, sai zamanto sadaki bai samu ga mata ba, to abinda malamai suka ce a ka bayar da abin da ya sauwaka komai kankantarsa, kar ka ji cewa ai tunda kaɗan ne kaza, a dole ne a bada koda kaɗan ɗin ne. To idan har yannan yarinya ta ce to maimakon sadaki 20,000 ko 30 ko 40 ka bada 10,000, na yafe maka 10,000 in da misali sadakin 20,000 ne, to wannan ya halatta a musulunci. An gane? Ya halatta a musulunci. Ko kuma sadakin 50,000 ne, sai ta ce ta yafe 20 ka bada 30, ya halatta a musulunci. Har ma aka samu wata ruwaya daga sayyidina Ali cewa abubuwa guda uku duk mutumin da ya hada su ya sha su a cikinsa, Allah zai masa albarka a rayuwar shi. Abu na farko ya ce ruwan sama, ita domin Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma an tahura linuhyiya bihi baldatan mayyitan. An gane? Abu na biyu, sayyidina Ali Allah ya masa rahama ya ce abu na biyu shine zuma, domin Allah ya ce fihi shifa'un linnas, a cikin zuma akwai waraka ga mutane. Abu na uku shine zumar a siyota da kuɗin da matar da za ka aura ta yafe maka. Ina fata an fahimta. Matar da za ka aura zaka bata sadaki 30,000 sai tace ta yafe 10,000 to a cikin 10,000 sai ka dauki 2,000 sai ka soya zuma sai ka samu ruwan sama sai ka hada na fata kun fahimta kai bismillah ka sha sai na Ali yace duk abin da ka roka Allah zai baka to wasu sun yi tambaya sun ce malam ana iya ribas ina ma'anar ribas shine duk da yanzu kun yi aure ko ko ba haka ba kun yi aure kin cinye sadakin ma to ya halatta ki dauko wani abu yanzu ki bawa mijinki ce daga cikin sadakin da ka ban shekara 15 da suka wuce yanzu na dawo ma da naira 2,000 na yafi sai ka je ka sayo zuman ka hada da ruwan sama ka sha ita ma ta sha ku roki Allah albarka za ku iya yi an gane magana za ku iya yi ba matsala amma dai a farkon nan ya zamanto an yi kamar abin zai fi daukar ma'ana mai kyau na fata an fahimta Allah ya shiryar da mu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fada cikin hadisi ingantacce wanda imamu al-bukhari ya rawaito cewa a haqqu shuruti an tufu bihi mafi haƙƙin ainihin wato mafi sharad haƙƙin sharadin da ya kamata ku cika shi an tuwafu bihi mastahaltum bihi min al-furuj shine abinda za ku halatta al'auran mata da shi kar ku yadda ku bar mata babu sadaki ko in kun yi alƙawari ku cika in kun ce bashi ne to daga baya ku biya to yanzu mace ma an ta ji cewa bashi sadakin ma bashi zaka bata ai karhin ta ma ta ce kai wannan anya akai auren mako zai iya rike ni ko amma kuma a zamanin magabata ana yi saboda su a lokacin dunkula kuɗi ne yawa ne matsala amma dan a fita a nemo a ci a sha yadda za a yi ibada wannan ba matsala bace a gurin su mu kuma yanzu sai mutun ya baki 100,000 ma in kina so ko ba haka bane amma sai kin zo kuma sai ta gasa miki aya a hannu a ba fa sadakin ki 100,000 ya bayar lokacin da za ka kawo miki kayan aure a yi jerin motoci jerin gwano kamar guda 30 duk yayi ta bugawa abokan sa waya su zo a cika layi kawai ai ta fada a anguwa cewa ai wance aka kawo kayan aure wallahi duk motoci tun daga can har can motoci ne ita wannan ne ta yin karabaki uwa kasar ka tafila tana ta yin karabaki wai ita wai an zo mata da motoci mai yawa a cikin sa fa ko taya bata da ita ita kawai makwali ne na shirme sai an kawo kayan auren an daura mata aure da mijinta zai ta shan azaba ko lokacin ina motocin suke da aka kawo kayan auren me yasa ba ku hankalta dan Allah yasa wani ya tashi yin aure mai kuɗi ne amma sai ne mai ɓoye kansa ya sha wahala kafin ya samu mata ya sha wahala yana da kuɗi amma sai ya ce ba zai bayyana ko abu kwaya ɗaya na cewa yana da kuɗi ba zai fito ne a talaka kawai zai auri matar da ya ta yarda ta zauna da shi da talaucin shi wallahi ya dinga shan wahala duk inda ya je idan ta ga kai wannan fa kai sai kawai ta sallame shi ta zille masa kawai wallahi ya je gurin waccan ta zille sai to yafi haƙuri wallahi babu abun haka dai abun nan da dai dan yi akwati biyu na da dan abun nan ayi haƙuri auren nake so wallahi ba ni da shi ne sai kai to ka bari zan neme ka daga bayan nayi nazari wallahi tallahi kawai ta kore shi wallahi suka dingimar haka karshe dai Allah ya taimake shi ya samu wata ta gama amintuwa da shi 100%. Kuma ta yadda yauwa ita ma kuma Allah ya taimake ta gaskiya ne wala Aminu ita ma Allah ya taimake ta imaninta da takawarta da haƙurinta ya sa ta faɗo gidan daɗi ita ma bata san ta faɗo ba wallahi ta amince aka yi magana aka yi komai aka kawo sadaki naira 20,000 da kyar akwati biyu nan mazanin wannan na 1,850 Allah aka zo da kyar aka yi auren nan malam. To ranar da aka zo daukar amarya, to a ranar ne suka ganewa suka aurarwa. Wallahi tallahi. Motar da aka zo daukar amaryar akwatuna ne sun fi guda 30 a ciki. A jibge da kaya kala kala iri iri sabuwa kar da leda akan sit dinta. Sannan aka ce kidin motar da kayan ciki gaba ɗaya na amarya ne. To kun ji Allahu akbar. Allah ko din nan akwai ko da san dadi lillahi lillahi. Wato Allahu akbar ko? An gane ku? Wallahi wannan true life story. Wallahi aka ce an mallakawa amarya. Suka ce kai iyayen suka ce su ba su yarda ba wannan fa ba hiya auriyarin nan ba fa. Aka ce Allah shine ba wani ba. Ce shine ya aiko mu. Suka ga manyan mutane malam suna ta zuwa an zo daukar amarya. Ce kowa ya fito. Ka ɗebe su aka tafi aka tankari wani gida tukunna. Suka ga gida kamar ba a kasar nan ba. Wallahi aka je aka kai amarya. Abu fa ya zama da gaske ne. Shine a fito ya jawabi yace to shi dama ga abin da yake so ya lura mata duniya ce a gaban su. Ba suna auren mutane ne saboda Allah ba shi yasa shi ya boye kansa. Kar ya fito ya nuna yana da shi a aure shi dan duniya ya zamanto ya sha wahala. Dan haka sai ya boye kansa ya nemi wacce za ta so shi a yadda ta ganshi kuma yayi sa'a ya samu. To yanzu duk abin da za ta zai bayyana masa na duniya a gurinta ba zai zama wani abin mamaki ba saboda dama ba dan wannan ta aure shi ba dan bata san yana da shi ba haka ne ko ba haka ba. To wannan shine saboda haka wallahi kun ga ɗan adam da kuke ganin su gaibu ne ba wanda ya san waye shi. Ɗan adam da kuke ganin sa kawai abin da ake so da ke duk wanda ya tunkare ki da maganar aure kuma kika yarda da tarbiyyar shi da nutsuwar shi kar ki waiwaye mai ya mallaka. Indai a bisa yanayin da yazo miki ya nuna zai iya rike mace wallahi ki ya hakuri ki aure shi. Nawa ne aka aure su ba su da komai daga ba Allah mai da su wani abu? Nawa nawa yanzu akwai wanda daga 2015 din nan zuwa yau yayi kuɗi ko babu? Nawa Allah ya azurta tsakanin wannan shekaru suna da yawa. Saboda haka baki san me Allah ya rubuta wa mutum ba. Abinda ake so da keke nutsu in kin gane mutum mutumin arziki ne to kar ya dame ki yana da hiko ba hi da shi ki aure shi da kyakkyawar niyya. Idan Allah ya taimake ki sai ki ji dadi a karkashin shi. Amma idan kika ce ke duniya kike nema sai Allah ya barki da dabaraki da wayenki karhe hiki fada kwata. Yes da yawa daga cikin mata haka suka ta faru da su sun ki su nutsu su bi tafarkin Allah daga karshe suka fada kwata. Lamarin su ya balbalci. Saboda haka sai ku yi hakuri ku zauna lafiya da iyayenku da ƴan uwanku ku nemi albarkar Ubangiji a gurin Allah. Allah ya dace da mu. Wa qala yake cewa ayyuma rajulin tazawwaja imra'atun duk mutumin da ya auri wata mata alama qalla minal mahari a bisa duk abin da ya karanta na sadaki au kasura ko yayi yawa. Walaysa fi nafsihi an yu'addi ilayha haqqaha kuma amma a ransa bashi da niyyar ya biya wannan sadaqin. Khada'aha ya yaudare ta yace zai bata ya hana ta famata ya mutu. Walam yu'addi ilayha haqqaha bai bata sadaqin ba. Laqiyallaha yawmal qiyamati wa huwa zanin zai hadu da Allah ran ta kiyama a matsayin mazinaci. Allah zai karbe shi ne a matsayin mazinaci. Bari ku ƙara jin hadisin ayyuma rajulin duk mutumin da tazawwaja imra'atu ya auri wata mata alama qalla minal mahari a bisa abin da yake komai kankanta sa na sadaki au kathura ko kuma komai yawan sa ya ambata yace zai bata. Walaysa fi nafsihi amma a cikin kwankwan tattalin makwallatan zuciyar shi babu an yi addi ilaiha haqqaha cewa zai bata wannan sadakin. Ya fada ne kawai da baki zuciyarsa ƙarya yake ba zai bayar ba. Khada'aha yayu da ruwan nan matar famata ya mutu. ولم يؤدي إليها حقها har ya goma lahira bai bata sadakinta ba laqi Allah yawmal qiyamati wa huwa zani Allah zai karbe shi a gobe kiyama a matsayin mazinaci ne ba zai karbe shi a matsayin yayi aure ba tunda tun farko niyyar da yayi mummunan niyya ce ba niyya ce ta ya sauke haƙƙin Allah ba dan haka Allah sai wulakanta shi sai ya saka shi cikin layin mazinata Allah yayi wannan hadisin yace unzur المجمع دوب لتاف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ومنبع الفوائد دا عيني هو تو البيهقي والبيهقي لما تزوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه السيده فاطمه لوكتن دا علي دان ابي طالب يا اولنا نا فاطمه ير منزان الله رضي الله عنها الله يقرا وانا نا فاطمه يردا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي متى اعطيها شيئا ba ta wani abu na sadaki qala aliyun ali yace ma indi shay'un ya rasulullah ba inda komai yace ai ko sadaki dole ne lalle sai ka bayar ko ba ka da shi in ko ba haka ba sai dai a fasa in conclusive kenan ko na fata an fahimta yawa yace wallahi sai dai a fasa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace masa aina dir'ukal khatima khatimiyya ina ainihin wato bargwanka ko rigarka yar khatamiyya qala sai yace hiya indi tana gurina fa qala sallallahu alaihi wasallama a'tiha iyyaha da ko rigar ko bargwanka bata a matsayin sadaki shikenan aka daura musu aure ma'ana dai ko dole ka kawo ba wata tazo tace tana son annabi ba annabi ya kalle ta sama da ƙasa bata yi masa bane menene sai ya shiru bai ce komai ba annabi shi ma sai ya mata azalci bai ce ba na son ki ba domin in annabi ya ce baya son ka ai ka shiga wutar jahannama haka ne ko ba haka ba to sai annabi yayi shiru da bakin shi bai ce ba na so bai ce ina so ba saboda duk kalmar da annabi ya faɗa ko da wasa ce akan ka to wallahi ta tabbata haka wata rana wata dattijuwa ta zo gurin manzon Allah ga gaishe shi bayan sun gama gaisawa sai ta ce ya rasulullahi amon addu'a in samu aljanna sai ce ai tsofi ba sa shiga aljanna tace ya rasulullahi kawai sai ta yanki jiki ta fada gurin ta fara ihu annabi yace ke baiwar Allah wasa nake miki dai tace ya rasulullahi ai wasan ka gaske ne ai ai Allah baya wasa da maganar ka tace a gyara ya rasulullahi a taimake ni sai ce ina nufin ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa ba sai Allah ya gyara ki ya ki mai da ke yar duma duma sannan sai Allah ya tace yawa yanzu na ji jawabi da haka shi wasan annabi gaskiya ne ko da wasa annabi yace ai wani dan wuta ne wallahi tallahi Allah ya saka shi kenan har abada haka ko da wasa annabi yace wani a dan aljanna ne ai wallahi ka shiga gane maganar da ke ku annabi baya magana la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha duk abinda annabi ya faɗa haka yake ba canji motsin sa ibada ne maganar sa ibada ce isharar sa komai nasa daga gurin Allah ne baya abu irin nawa irin naki an gane maganar da kike ko to Allah ya sa mu dace Allah ya hada mu da shi a aljanna mun gama da wannan babi na karkacin ya sadakin matarka zamu shiga ibtasim innaka fil baiti kai murmushi dan kana cikin gida ina tsumammu atsumamatu mai tsinewa wal murtikatu da mai murtike wa miji ko ba haka ba yawa duk suna nan to a ji tsoron Allah miji yayi ma dariya da iyalansa yayi murmushi wannan babun yana da fadi naga an nuna min lokaci kuma gashi ne fa sun dan mana abin nan dan haka mu bar wannan babun sati mai zuwa mu bashi lokaci na musamman akwai labari a cikin babun nan fa wallahi akwai labarbaru masu yawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna ce makomar mu subhanahu wataala ya haramta wuta cin naman jikin mu kafin mu rufe karatun nan muna mika sakon gaisuwa ga mutane guda uku mutum na farko shine Hajiya Aishatu former women leader wanda ɗaya ne daga cikin ƴan kwamiti wanda Allah ya jarrabe ta kwanakin baya can barayi suka shiga gidanta suka yi wa gidan fata-fata suka faffasa abubuwa suka kwashi abubuwa, suka fasa abubuwa, abun babu kyau. To wallahi ni na samu labari amma sai daga baya. To saboda haka muna addu'a Allah ya yaye wa Hajiya Aisha wannan masifa da Allah ya jarrabe ta. Abinda ta rasa Allah ya mayar mata da alkhairin sa. Allah kuma ya tsare mata mutuncin ta, dukiyarta da iyalanta. To sannan muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga daya daga cikin ƴan hizbar mu wanda mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa, dazu komanda na hizba ya kira ni yake sanar da ni cewa ba zai samu zuwa da wuri ba sakamakon wannan rashi ya je gurin jana'iza. To gashi ma da ikon Allah ma bai samu ma isowa ba gaba daya. To muna addu'a subhanahu wata'ala ya gafarta mata. Malam Sadiq zamana nan na kira shi a waya, shi ma ban gan shi ba, na kira shi sai tabbatar min da cewa lalle ya dan tahi da dan zazzabi haka na mura. To amma dai ya farka, ya sha magani, ya farka, ya ji da sauki, yace a ba ku hakuri, bai samu zuwa ba saboda wannan. Muna addu'a Allah ya bashi lafiya. Mahaifiyar mu, mahaifiyata kenan, bata ji dadi ba dan kusan kwana biyu ko uku na mashawara kiris da haide ku ji bana nan na tafi. To dan har an daura mata ruwa da shauran su. To da naji dai jikin da sauki, muka yi ta waya dai naji jiki yayi sauki, nace to bari sai na gama dan kin tsawo su abubuwa na, sannan naje na duba ta. So muna roƙon addu'a a gurin ku, Allah ya bata lafiya. Allah madaukakin sarki ya bata lafiya. Sauran ku da kuke nan, na san kuna da bukatu na alkhairi da damuwoyi da matsaloli a gurin Ubangiji. Muna roƙon Allah ya biya muku dukkanin bukatun ku na alkhairi. Tambayoyin nan za su samu shiga ku, ku ajiye mana su he sati. Na? Sun shiga. Subhanallah. To ga wasu ma barayi sun dame su a anguwa, suna bukatar addu'a. Okay, anan cikin lokacin ne na? Barayi. Ko da yake haka ne, domin kwanan nan aka zo cikin masallacin nan, aka dauke mana sallayu da carpet, ku duba wani rashin arziki. Inda liman ke sallah fa, sallayar da ake shimfiɗa wa imamu, mutum ya rasa abin da zai dauka sai shi. Kuma kwanakin baya aka zo masallacin nan, duk bankokin masallacin nan aka sunce su. Aka shiga islamiya, yanzu haka islamiyyar mu ba fankoki kwata-kwata, duk in ba na ofis ba duk an kunce su. To muna buƙatar a samu a addu'a Allah ya yi mana wannan masifa a wannan anguwa. Barayi sun gallabi locus din nan wallahi. Allah ya tona asiri masu wannan abu. Allah ya tona asirin su. Me ne magana? Akan me?
Kamar mace ne, namiji zo ce na son ta zai aure ta, to sai kuma tana karatu, to sai su haɗa baki da mijin, sai yi iyayenta ƙarya,
cewa
za ta yi karatu sai ta shigo, kuma sai su ce ba za ta yi ba.
Ba za ta yi ba. To wata tambaya ne wai wasu suka rubuto, cewa yarinya ne za ki samu tana karatu